Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Taron kolin da aka yi kwanakin baya a Kano akan harkar noma da neman hanyoyin harhado da martaban noma a Najeriya ya samu halartar manyan masana masu bincike daga manyan jami'o'in Najeriya. Kamar yadda za ku ji wannan tattaunawa da Mahmud Ibrahim Kuriyai da ɗaya daga cikin su wanda ya fara da hadar sunan shi kamar haka.
Sunana Dr. Aminu Ibrahim Sharifai, ni ne research facilitator na Alkamawa platform inda ake shuka alkama.
Kalmar alkamawa dinan sai zuciyar mai sauraita kaddar cewa alkama kake nufi da ake breadi da ita ake sauran abubuwa ita ce?
To garin ya samu sunansa daga alkama wacce ake breadi, pinkaso, alkaki da duk irin abinci na kasar Hausa. So a da kamar shekara 20 da ya wuce 1984 garin shi a dai nan Kano shi ya fi kowane area ba da alkama, dan haka mutane sai suka sa masa wannan suna alkamawa. So ya zama synonymous to alkama a inda ya samu sunan
shi. Yanzu TV me ake manoman yankin suke a wannan ku aiki kuke a wurin?
Abinda suka fi sun fi yin alkama wajen kashi 70 na manoman wajen suna yin alkama, sannan suna yin tumaturi, suna yin tattasai, suna yin albasa, so da kuma shinkafa yar tarani. So mu mun shigo a aikin alkama ne. Akwai wata kungiya ta Sad ST tana da headquarter ta a Tunisia, ita ta kawo tallafi ga Najeriya akan noman alkama, sai ta hada kai da ma'aikatar da take aikin alkama ta Lecture Research Institution da take Maiduguri. So mu kuma a research institution na Zaria mu muke da scientists da suke aiki akan alkama. So dan haka mu an dauko mu scientists mu zo
daga Jami'ar Ahmadu Bello,
Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Wani coordinator din program din shine Professor Ayu, wanda director ta na yanzu shi yake coordinating din aikin alkama. Mu kuma an dauko mu sa research scientists da zamu zo platform uku aka yi, daya alkamawa, daya abagoi, daya akadawa. So ni ne in charge of alkamawa kamar yadda nake. So abinda muke wa manoma a wajen shine mu nuna musu dabaru na zamani na yadda zaka shuka alkama, ka girbi abinda zai fito daga cikin ta kafin da. Da manoman alkama ba sa samun sama da buhu 9 zuwa 10 maximum a hectare guda. Amma yanzu da shigowar wannan innovation din da dabaru da muke basu, sukan samu har buhu 25 buhu 30. And our target is 40 to 50. So muna tafiya yanzu saboda ɗan sababbin ire-ire da ake su zo, ana research akan su, ba a fito an certify din su ba tukun. In an yi wannan muna ganin cewa yield din zai karu fiye da abin da suke samu yanzu.
Shi wannan company da kace ya zo ko daga Tunisia?
Ba company ba,
cibiya.
Cibiya ce,
cibiya ce ta nazarin irai da tazo da shi da abin nan kuma har ta ba.
Yes,
daga
Tunisia,
daga kasar Tunisia. Akwai wani lokaci da aka yanke za ku yi wani aiki tare da su ne ko kuma sun zo ne da za ku ci gaba da aikin haɗin gwiwa tare?
Akwai lokaci, ina jin program din zai kare nan da shekara 3. Program din zai kare. A program din akwai tallafi da ake babbayarwa, akwai tallafi da yawa da muka bayar a nan Kano ga manoma. Kamar mun kawo wani seed cleaning machine wanda duk wanda yayi irinsa idan ya fito da shi na alkama zai je wannan machine din kawai za a cleaning. Yana bambancewa kasin shi yadda iri, in zaka iri sai ya zama size din sa ya zama the same daidai. So akwai machine din zai yadda zai gyara maka standard din sa ya grading. An kawo manoman Kano din nan kyauta, sannan mun kawo musu harvester. Sun ce mana abin da yake ba su wahala a noman alkama shine bugunta idan an yanke. So an ba su inji kyauta, platforms din nan guda uku, da kuma akwai wani platform a Maiduguri, Kano da Maiduguri, su wannan program din suke aiki. Su ma Maiduguri an kai musu duk abin da ake kawo a Kano. Banda wannan mun kawo musu ire-ire da muke daukowa da Kilichad. Ita wannan mutane da suka zo daga Tunisia sun ba da tallafi na ire-iren da suke ganin ana son a yi amfani da shi kyauta ga manoma. Yau shekara uku kenan muna ba su. A nan Kano mun ba da sama da buhu 350 to the platform kyauta, da kashi in ka ja iri sai ka ci gaba da abinka da kake da shi. Kusan su ne dan abubuwan. Apart from kuma muna daukan manoma representative din su a kai su training, an kai su Sudan, an kai su Ethiopia, an kai su Egypt, sun je sun ga yadda suke aiki harkar su a can dan su rushe shi a nan Nigeria at no cost. Wannan kungiya ita ce take biya wa manoma wannan abubuwa.
Idan Allah ya kai mu rana ta yau, Dr. Aminu Ibrahim Sharifai zai kammala bayani. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kori da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Sai mun sake haduwa da ku nan gaba kadan a cikin shirin yau da gobe, shirin matasa. Yau za mu tattauna kai tsaye da uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Muhammadu Buhari albarkacin ranar karrama mata ta duniya a yau 8 ga watan Maris. Ku huta lahiya.